Wannan taron gaggawan ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS ya kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta baiwa gwamnatin mulkin da ta hanbarar da zababben shugaban kasar Niger, Muhammad Bazoum, zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfi. Matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Niger da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro Adib Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin, yaƙi da Niger zai ƙara ba su damar gudanar da ta'addancinsu.
Niger babban ƙasa ne, kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaronmu is concerned. Muna da yan jihadist da ke Niger, Mali, Burkina Faso, Chad ko ina. So in aka yi wanga yaƙi ya ba su opportunity su iya su regroup. Kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe bakwai ko wata, yanzu ya yi fi shekaru da yawa, and wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne, kuma yakin gaba namu ban na wasu ne wanda ke cin amfanin rashin zaman lafiya. To ya kamata mu yi careful kwarai.
Kanal Umar Sanda mai ritaya, tsohon jakadan Ghana a Masar, yace idan sojojin ECOWAS suka nemi shiga Niger ba da izinin kasar ba, za a gauza yakin da zai shafi kasashe makwabta. Idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jirge dakaru ta jirgin ruwa,
akwai abin da muke kiran shi hostile entry. Idan ECOWAS suka ce za a shiga da karfi, an gamu da su da karfi. Domin ka duba Niger, Niger is a landlocked country, ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojinka ba.
Ba su da teku.
Ba su da teku. Don shi in ECOWAS sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Niger ba, an samu mushkila. Kuma problem ne yanda ya zo, ai ba Niger ne first country da sun kai ku ba. Burkina ta yi, Mali ta yi, ba shiga ba. Me yasa za ce Niger suna su za kai musu hari? Abin tambaya. Amma in dai za ka nemi ra'ayina, na ce su janye. In ya so a duba yanda za ka iya asasantawa da su har a zo a samu kai magana.
Wato a ci gaba da diplomasiya kenan.
Da diplomasiya ya fi, diplomasiya ya fi.
To idan ba su yadda ba fariyar.
Ba su yadda ba. Tun da ma ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari. In dai hali ta zo kamar ECOWAS za ta shiga da karfi ne, wannan ji bature san open declaration of war, wannan ya kawo damuwa kwarai. Ba samani ana son wannan ya kai ba.
A ranar Juma'a, shugaba Tinubu ya rubuta wasiƙa ga majalisar dattawan Najeriya, yana neman amincewarta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ECOWAS suka cimma na amfani da karfin soji kan Niger, inda majalisar ta amincewa da hakan. Adib Sani ya ce rashin amincewar majalisar ya yi daidai, domin yaƙi da Niger zai iya taɓa tattalin arzikin ƙasashen ECOWAS.
Sanitin Najeriya sun ce kamar kar sojojin Najeriya su yi wannan abu. I think it's the right decision because yaƙi da Niger, wato yaƙi da Mali, Burkina Faso da Guinea kenan, ko sun faɗi in kuka yi yaƙi Niger wato mu kuma kun taba mu kenan. So ba yi hankali ba, ya iya kawo muna babban fitina a cikin West African sub-region, especially batun economy mu. Already mun ce damuwan da muke ciki duka masalan nan duka because of Russian-Ukraine war nan. So yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan gidanka fa. So ya dame mu kwarai.
Dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na Mali, Burkina Faso da Guinea sun gargaɗi ECOWAS da cewa yaƙi da Niger tamkar shelanta yaƙi ne da su. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.